أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باركا يا أيها الناس من غير صلاة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دينجنا ده يبوما ده سياكا سكارة كوما وزوا على الله تبارك وتعالى mai ikon juya komai yanda ya ga daman ya juya, mai tabbatar da abin da ya ga daman ya tabbatar, mai soke abin da bai ga daman ya tabbata ba, mai yin abin da yake so a lokacin da ya ga daman yayi, shine Allah tabaraka wataala. Muna jinjina a gare shi da ya bamu dama yau ranar Litinin 4 ga watan Rabiul Akhir, 4 ga watan Ramadan, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina na 1441 28 kenan ga 4 shekara 2020 daidai. Ya ga dama sai yau za a fara tattaunawa da kuma darasi cikin ayoyin Alkur'ani a wannan majalisi na mai albarka Masjid Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhu. Ba mai wani tunanin cewa ya aka yi tun daga farkon Ramadana ba a fara ba, a Allah bai ga daman a fara ba ne, tun da bai ga daman a fara ba duk yanda aka yi a fara ba zai faru ba. Su yan kwamiti suna ta sauraron Turanci daga guna, ni ma ina sauraro daga gurinsu, liman ma ina sauraro. To haka aka shafa kwanaki 2-3 babu abin da aka yi, sai yau mai juya komai ɗin ya yadda a zo a zauna a yi. Da kuma cikin amincewan Allah tabaraka wa ta'ala, kasancewan an yi maganan bana babu tarawihi wanda ya sanya muka sa darasin a daidai yanzu insha Allahu al-Karim bayan sallar al'asar kenan bi iznillahi ta'ala. Gani kuma Allah ta'ala ya kaddara bai babban kamu shine limamin musallatin gaba daya, shi zai ja mana karatu a wannan shekara. A shekarun baya taron na ibai ne da kanne suke yi, to amma yau mai gidan ne gaba daya za mu karatu da shi. Muna fatan Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya saka wa su yan komiti da alkhairi, shi Alhaji Ibrahim Sadiq muna fatan Allah ya saka masa da alkhairi, Ubangiji ta'ala ya ƙara ƙarfafansa, Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ƙarfafa gwiwansa a dukkan ayyukan alkhairi, Allah ta'ala ya sa ba zai gajiya ba, kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya hana shi ganin ɓacin ran duniya ko lahira. Allah ya taimake mu. sannan bayan wannan su masu gidan radio da masu gidan talabijin dole mu jinjina musu, Allah ya saka musu da alkhairi, su ne suka ɗauki nauyin yaɗa wannan karatu zuwa ga koran ƴan uwa na duniya gaba ɗaya, ko kuma zuwa gurin da karatun Allah ya kaddara karatun mai isa. Muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya su da gidan aljanna. Wancan shekaran mun tsaya ne ƙarƙashin ƙarshen sautin Nun wal qalami wa ma yasturun. Yau kenan za mu ɗauki sura ta gaba, suratul Haqqa insha Allahu Karim. Sura ce ƴar Makka, ma'ana an saukar da surar. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam na zaman Makka, tana ɗauke da ayoyi guda 46 ko 56, na'am, ayoyi guda 56 a cikinta. 52 ne ko? Haka ne, ka san wani lokaci biyu ne na kama da shida. Allah ya taimake mu. Babban abin da surar take karantarwa, akwai abubuwa da za a samu da yawa a cikin surar, amma kusan abin da surar ta yi ja gaba wajen karantarwa, ko da an tafi yawo wani gu, za a dawo kan wannan, saboda shi ne mintin surar, shi ne tabbatarwa kowa abin da ya aikata a gaban Allah. Wanda ya yi da kyau ya ga da kyau, Allah ka sa muna cikinsu. Wanda ya yi mummuna to fa zai gani, Allah ka sa ba mu cikin masu ganin mummuna. Allah ka taimake mu. Algafata malam ayoyi biyun farko ko ayoyi ukun farko.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqah. Mal-haqqah. Wama adraka mal-haqqah.
Allah ta kama kar alkhairi. Eh, babu shakka Hadiya gida ta yi abin nan da asubahi ne da ya kamata. Tunda kaga har zuwa yanzu malam da karfinsa. Kai Allah ya saka musu alkhairi. Bayan bismillahirrahmanirrahim, Allah ta'ala ce al-haqqa mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqa. Haka ake jin waɗannan kalmomin. Malaman da juyi suka cewa suke ce musu harfin mutaqal ko na'am. Zaka ja guda shida, ina jin babu sassauci, sai ka kai musu harfa guda shida din nan, wato sai ka ja sakan kusan guda shida. Al-haqqa mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqa. In ka ji malamai sun ja gurin ba wai iya gwaninta ba ne, ko kuma su a'a dole ne ya sa su ja. Babu wani wanda ya san karatun Qur'ani ba zai ja a nan ba, babu shi. In ka ga mutum bai ja a gurin ba, to sabon shiga ne. Eh, sun haɗa Qur'ani ne a hanya watakila, to kuma zai shiga abun nan. Amma wanda ya san Qur'ani lallai dole ya ja a wannan gurin, ƙwarai da gaske. Wannan kalmar ta al-haqqa suna ne daga cikin sunayen kiyama. Daga cikin sunayen alkiyama akwai al-haqqa. Suna ne da Allah ya rada wa kiyama, al-haqqa. Allahu akbar. Allah ya ambaci sunan kawai haka, al-haqqa, dan ainihin abu, dan girmama sunar, dan Allah na girmama ranar tashin alkiyama din, da kuma jan kunnan bayi cewa akwai al-haqqatu tana gaban su, shine ranar da za a je abinda mutum ya aikata a miƙa masa. Kowa ya ga abin da ya yi, kowa ya ga sakamakon da ya yi, kowa ya ga result din sa, kowa ya ga abin da ya aikata. Yace mal-haqqa, wai mecece al-haqqa din nan? Me zai gaya maka wannan? Mecece wannan? Wato ya yi tambaya ne ba wai dan shi Allah bai sani ba, a'a, dan jawo hankalin bayi zuwa ga ma'anan wannan sunan, ɗaukan ma'anan wannan sunan, girmama wannan sunan, yin mamakin wannan sunan baki ɗaya, da kuma kiyaye ta. An gane ku? Mal-haqqa wa ma adraka mal-haqqa. Me ya sanar da kai ya kai mai karatu, ko ya kai mai sauraron karatu? Mecece al-haqqa? Mecece al-haqqa? Wa ya sanar da kai wannan abin da ake ce mashi al-haqqa din? Rana ne, malamai suka ce awannan rana li anna al-umur tatahaqqaqu fiha fa yatahaqqaqu ma'u'ida bihin nasu min khairin aw sharrin wa min thawabin lil-muti'ina wa min iqabin lil-musii'ina fa yatahaqqaqu fiha al-wa'd wal-wa'id wa yuhaqqu fiha al-haqq wa yubdilu fiha al-batil mala yace a wannan rana komai da komai zai tabbata alƙawari da Allah tabaraka wa ta'ala yayi alƙawarin zai tabbata a wannan rana alƙawari da yayi na alkhairi nan in mutum yayi alkhairi zai ga alkhairin to kowa zai ga wannan alƙawarin ya tabbata duk mutumin da yayi sharri ko zai ga sakamakon sharrin to zai ga alhaqqatu a wannan rana zai ga tabbatan wannan zai ga mutum zai ga waɗanda suka yi biyayya za su ga sakamakon biyayya waɗanda suka saba kuma za su ga sakamakon sabawa din saboda haka alƙawari na alkhairi za ga ya tabbata alƙawari kuma na mummunan lamari zai ga ya tabbata saboda haka gaskiya za ta tabbata sannan za a rushe ƙarya a wannan rana mu yi kokari ya zan idan an zo ranar alhaqqatu mu abinda zai tabbata akan mu shine alwa'du ba alwa'id ba alqawarin alkhairi na samun aljanna na samun rahama idan ya tabbata a gare mu har mu yi yadda ya zama a ranan mummunan alqawari ya tabbata akan mu da cewa da Allah ya alqawarin duk wanda ya saba masa akwai matsala ta jahannama akwai mummunan sakamako to mu kokarta mu kauce wannan da gaske sakamako kowa da kowa zai tabbata abinda mutum yayi ko mun karantunsa zai gani a wannan rana ko mun karantunsa zai gani a wannan rana a cikin su zalzala Allah ta yawma idin yasdurun nasu ashtatan
yawma idin yasdurun nasu ashtatan li yaraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah ولن يعمل مثقال ذرة شرا يره
جزاكم الله خيرا الله يأتي يومئذ أرانا يصدر الناس mutane za su tattaro inji Allah za su gangaro inji Allah tabaraka wataala daga wani gu za su gangaro zuwa wani gu ashtatan gungu gungu inji Allah jama'a jama'a inji Allah tabaraka wataala nagari ga sunan miyagu ga sunan me yasa za su gangaro ya Allah me zai faru li yarau a'malahum domin a gwada musu ayyukan su inda Allah tabaraka wataala domin alhaqqatu malhaqqa ka tabbata akan su a wannan rana fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata daidai da kwanan zarra na alkhairi zai gani inda Allah zai gani saboda qa'idan alhaqqatu malhaqqa wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk da wanda ya aikata daidai kwanan zarra na sharri zai gani inji Allah tabaraka wa ta'ala komin karancin alkhairi da kai za ka gani saboda qa'idan alhaqqatu malhaqqa komin karancin sharri da mutun yayi zai gani saboda qa'idan alhaqqatu malhaqqa alhaqqatu ne tabbatar da abin da jama'a suka aikata malhaqqatu me yake tabbatar da wannan menene wannan kowa zai gani inji Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce zarra ɗin da Allah ke ta magana a kansa a cikin Qur'ani gabar da yamma kudu da arewa wata ƴar kwaya ce wacce ido ba zai iya ganinta ba sai an sa mukabbiratu sura sai an sa babban microscope mai babban lamba wanda za ta iya zuƙo shi daga can nesa sannan ido zai iya gani amma kawai ido zai iya gani haka ba zai iya gani ba wanda suka ce ba shi ba ne zarra abinda ake ce mishi zarra shi ne idan rana ta fito ta haska ko ta haska kofa ko ta haska taga da safe za ka ga wasu ƴan musulmin halittu masu yawa to guda ɗaya wannan ita ce zarra to yanzu wannan na zama ɗarama ai sai an tara 200 sannan su zauna akan abun nan akan allura to amma Allah ta'ala ce ko kaman wannan ne ka ga wannan kaman wannan ɗin babu dama in ya hau kan mizani kele wai a ce kelen duniya ya ma iya gane wani abu ya zo kansa sai an tara irinsa kusan 1000 sannan aka sa akan skelin duniya sannan kaga lamba ta ja to amma din skelin gaban Allah ne tabaraka wa ta'ala ba haka magana take ba a gaban Allah tabaraka wa ta'ala skelin in aka dauko wannan guda daya aka sa akan skelin gaban Allah tabaraka wa ta'ala na rantsi maka da Allah skelin zai ja lamba zai gwada wani abu ya sauka akan sa zai gwada wani abu zai sauka akan sa tabbas kuwa to kaga wannan ke gwada mana ko mun karancin aiki to mutun yake kokari yayi alkhairi saboda alhaqatu sa ran tashin alkiyama ta tabbata ga alkhairi a kansa kar mutun ya yadda yayi sharri domin saboda kar alhaqatu da ta tabbata kansa ta zama ainin ba dai ba ta zama da zama da hankali shi yasa a wani gucen cikin suratul anbiya ne ko idan ba a mutuni ba Allah ce wana da'ul mawazin alqist
wa nad'u almawazin alqist
يوم القيامة
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
فلا تظلم نفس شيئا
وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
الله يسعدك مخير على خيري ونرجع إلى أن فارسنا كوننا آير على مجيء na yi daulodin karatu sallah na harin na maka a cikin bakara karatun shekaran jiya da malam mahir ya ja sai da aka tada shi a wani gurare guda uku a bakara to kare fi sunanta mahir duniya gaba suna sauraron sa amma sai da aka tada shi a wani gurare guda uku a karatun jiya abinnan shekaran jiya na Madina nan ma akwai malamin da ya ja sallah shi ma cikin bakarin sai da aka ja da shi wurin gurare guda biyu sai da aka sake ya ma da aka sake dawowa da shi kusan aya biyu baya sannan ya sake dauka a harajin Madina Qur'ani kenan wannan shi zai gwada maka littafin da Allah ta'ala ce innal ladina kafaru bi dhikri lamma ja'ahum
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم
وإنه لكتاب
حفيظ
الله يقول وإنه شي قرآني لكتاب عزيز والله للتاشي نيقا قرأوا يا بقر فنكوا إن جاء الله تبارك وتعالى إن الله يقدامه sai ya sake maka shi ka dauko tun daga fatiya ka shigo bakara ka je haminan jinnati wannan ba ta da kajin tuba koda wata liba in ya ga dama kuma a kowane shafi sai an shiga ranka gangan Allah ne Allahu akbar mu koma kan ayoyi Allah ta'ala ke ba mu bayanin al-haqq har yanzu a cikin suratul anbiya yake wa nad'ul mawazin al-qista za mu sanya mawazin wato magwaddai sikeli sikeli na adalci inji Allah li yawmil qiyamati dan ranar kiyama inji Allah fala tudlamu nafsun shay'a Allah ta'ala yace ba za a zalunci kowa ba inji Allah eh saboda shi Allah ranar kiyama al-haqqa ce rana ce da take tabbatarwa kowa abin da yayi ba a karawa mutum laifi wai a ce wannan laifinka kai laifinka laifinka sai ka dan bara a kara maka ba a yi wa mutum haka ba kuma a ce wani ailanin sa yayi wa a rage masa ba a haka ba a haka Allah ce wa in kana mithqala habatin min khardal idan abinda mutum ya aikata daidai da kwayan komayya ce na karamar kwaya ɗan mitsitsiyar kwaya kaman jaririn kiyashi kaga jaririn kiyashi shi ma kiyashin ya aika bar jaririn ba to kaman jaririn kiyashi in dai mutum ya aikata Allah ce ataina biha za mu kawo ta inji Allah za mu kawo aikin inji Allah alkhairi ko sharri wa in kana mithqala habatin min khardal saboda qa'idan alhaqqatu malhaqqa wa ma adraka malhaqqa ataina bi hadha mu kawo inji Allah saboda tabbatar da hisabi wa kafa bina hasibin Allah ta'ala yace mun gwadanci alhisabi inji Allah mun gwadanci a hisabi inji Allah mun isa mi hisabun komai inji Allah tabaraka wa ta'ala babu abunda ba za mu hisabi mu yi bincike akan sa mu kawo bayani a gaban radashin alkiyama ba inji Allah hadisin al-imam muslim rahmatullahi alayhi hadisi na 2582 hadisin sayyidina abu hurayra Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ya ce addunna al-huquqa ila ahli hayyum al-qiyamati hatta yuqad al-shati al-jalha min al-shati al-qarna manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ya ce addunna al-huquqa wallahi za ku rika ba da hakoki inji Allah za ku rika mai da hakoki ga dukkan waɗanda aka ba ku hakokin su da zai ba za a tume shi akan haƙƙin babansa da ya cinye bai bayar ba, baba za a tume shi akan haƙƙin ɗansa da bai bayar ba, mace za a tume ta akan haƙƙin mijinta da ta bayar ba, miji za a tambaye shi akan haƙƙin ainihin ba akan haƙƙin matarsa da bai bayar ba, makwabci za a tume shi game da haƙƙin makwabcinsa da bai bayar ba, kowa shugaba za a tambaye shi game da haƙƙin talakansa da bai bayar ba, talaka za a tambaye shi game da haƙƙin shugabansa, da kowa annabi ce kowa sai an nemi ya bada haƙƙin da ya danne bai bayar din nan ba a duniya, komin ƙarancin haƙƙin sai ya bayar bisa ga ƙa'idar al-haqqatu mal-haqqa, kowa sai ya bada haƙƙin da ake bin sa. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya kai mata annabi ya kai mata kawajen bada bayani yace hatta yuqadu lishatil jalha, har sai an ramawa kinkiya mara tsaho ragon da bashi da kaho, sai an rama mata minash shatil qarna dangane da rago mai kaho, ragon da ke da kaho ko kinkiyar da ke da kaho ko bunsurun da ke da kaho ko sa da ke da kaho ya tunkudi mara kaho saboda ya ga bashi da kaho babu hanyar ramawa ya tunkude shi, to annabi sallallahu alaihi wasallam sai an kawo maganar ramuku a gaban Allah tabaraka wa ta'ala. To kaga ya jama'a, in a tsakanin tumakai ma da tsakanin awakai wanda ya wa dan uwansa ba daidai ba, al-haqqatu mal-haqqatu zat hawkansa, sai an bada haƙƙi ina ga dan adam, ina gani da iyalaina, ina gani da makwabcina, ina gani da shugabana, ina gani da talakawa ka tantar talakana, ina gani ga wani da wani da wani, ina ga jama'a da sauran haƙƙoƙi da suke dannewa. Alƙawarin Allah ne sai ya tabbatar da al-haqqatu akan kowa da kowa dan tashin al-kiyama. A cikin suratul nisa'i Allah ce inna Allaha la yuzlimu mithqala dharratin,
inna Allaha la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
Allah ta'ala ma albarka ma dan Allah ya ce inna Allaha, tabbas hakika Allah la yuzlimu mithqala dharra, Allah baya zalunci daidai da kwayan zarra, daidai da kwayan wannan ƴar karamar kura din da kake iya ganin ta a taga idan an kunna, idan rana ta haska din nan, daidai da kwayan wannan kuran guda daya Allah ta'ala ce ya rantse da girman sa ba zai zalunci ba, ba zai kara maka laifi kaman wannan ba bayan baka yi laifin ba, ba zai rage maka lada kaman wannan ba bayan ladan ka ne, Allah ba zai yi wannan ba, inji Allah tabaraka wa ta'ala, saboda qa'idan al-haqqatu mal-haqqa wa in taku hasana, idan mutum aiki kyakkyawa yayi to yuzaifuha, to wannan kan ninkawa za a yi, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, za a bayar daga gurin Allah za a ba mutum sakamako mai girman gaske, inji Allah tabaraka wa ta'ala, saboda abinda mutum ya aikata na aiki nagari dan qa'idan da Allah ke tafiya akai na al-haqqatu mal-haqqa, na ainihin tabbatar da haƙƙin kowa da kowa a filin tashin al-kiyama. A nan duniya ne za ka bi haƙƙoƙinka a hana ka, a dakushe maka haƙƙinka a hana ka haƙƙinka, a ce in ma a ta shafi gwamnati a ce fayil ɗin ya ɓata ba a ga fayil ɗin ba, sama da ƙasa ne ƙura ta shigo cikin fayil ɗin, wata gobara ta mamaye fayil ɗin gaba ɗaya, duk a yi gama wani surutan banza da sauransu baki ɗaya, a gama sa kwamiti a yi turanci duk kowa da kowa ya watsi baki ɗaya. Amma in an je gaban Allah tabaraka wa ta'ala fayil ɗin wani baya ɓacewa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala, ballantana a ce al-haqqatu za ta tabbata a kansa ta watsi, babu wannan. Nan duniya ne idan wasu sun yi sama da fadi akan wasu dukiya sai su nemi ofishin su bunkawa ofishin wuta gaba daya, saboda haka sai a ce ai kudi ya bace, dukiya ta bace, ofis din gaba daya ba a san me yake ciki ba, da fayil da kanta da ofis da sama da ƙasa sun riga sun kone, a gaban Allah tabaraka wa ta'ala babu wannan. Kowa da kowa zai bayyana gaban Allah tabaraka wa ta'ala, za a zo da kayan aikin bisa ka'idan al-haqqatu mal-haqqa. A wani ku ubangiji tabaraka wa ta'ala cikin sotul kafi ne ko Allah ya ce wa wudi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqin,
wa wudi al-kitabu fatara al-mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadha al-kitabu la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yuzlimu rabbuka ahada.
Allah ya karama albarka. Allah ya wudi al-kitabu, za a je littafai na ayyukan bayi, fatara al-mujrimina, a ranar zaka ga masu laifi, inji Allah, mushfiqina mimma fihi, suna taka tsantsan suna tsoro saboda abin da ke cikin littafin, inji Allah, saboda an zo za a yi al-haqqatu a ranar tabbatarwa kowa abin da ya aikata to kowa sai yana tsoron me yake cikin littafin da an matsa mata aka takura mata aka ce karanta yana karantawa sai ka ji ya fashe da kuka wa ya kunu da mutuna cewa ya wailatana ya kai tabu ya shiga ukunmu mali hadal kitab me ya samu wannan littafin me ya faru me ya samu littafin nan la yughadiru sagilatan karamin aiki karamin aiki wala kabira da babban aiki karamin aikin nan alkhairi ko sharri babban aikin nan alkhairi ko sharri me ya samu littafin nan ne kan babu abin da ya bari sai da ya tattaro kawo mana ya kawo shi la yughadiru sagilatan wala kabira illa ahsaha yanzu dan hararar yar hararar da tayowa din nan bai ma sun kan harare shi ba da wutsiyar idanu ka kalle shi littafin sai da ya rubuta kai wannan kallon saboda ka'idar al-haqqatu mal-haqqatu saboda ka'idar tabbatarwa kowa haƙƙinsa kai a tabbatar maka da laifin da ka aikata shi kuma a tabbatar maka cewa yana bin ka wani haƙƙi sai ka biya shi saboda ka harare shi a lokacin da bai kamata ka harare shi ba ka yi tsaki lokacin da bai kamata ka yi tsaki ba wata magana ta al-Imam Abu Qatada radiyallahu anhu yake cewa lokacin da yake fassara wasu ayoyi guda biyu da ke can cikin suratul qaf suratul qaf ne ko suratul waqi'a ubangiji tabaraka wa ta'ala ce idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini
idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid
Allah ya ce idh yatalaqqal mutalaqqiyani yayin da masu haduwa guda biyu suke haduwa mala'ikan dama da mala'ikan hagu suke zama anil yamini wa anil shimali a daman mutum da kuma hagun mutum aqid kowanne na zaune a daidai daman ka da dama na zaune a daman ka na hagu na zaune a hagun ka Allah ya ce ma yalfizu min qawli dan adam ba zai lafaza wata kalwata magana ba ya fidda wata magana ya fidda wani zance Allah ya ce illa lillahi raqibun atid ba ce a jikin wannan lafazin da mutum ya fitar akwai raqibun akwai atidun raqibun atidun dukkan su mala'ikan dama da hagu kowanne raqibun ne atidun ne domin ba suna bane siffa ce raqibun wanda ke sa idanu akan aikin mutum atidun kuma ya'ani shahidun yana nan lokacin da mutum ke aikata wannan aiki din to mala'ikan na nan a lokacin na dama da na hagu inji Allah abin da ya kawo wannan ayar Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid bisa tsayidan al-haqqatu tabbatar da komai da komai tabbatar da magana ko aiki da mutum ya aikata Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu yake cewa wannan ma yalfizu min qawlin din nan an rama yake cewa ko da mutum mara lafiya da ya kwanta ba shi da lafiya nishin da mara lafiya ke yi din na mala'ika na rubutawa Allahu akbar Allahu akbar wai mara lafiya rashin lafiya yayi da ke shi yace wash mala'ikan ya rubuta ya ce wash in an je gaban Allah ta'ala wannan kuma ya rinji ga Allah tabaraka wa ta'ala abin za a yi tsaji ko ba za a yi tsaji ba dai amma dai aikin da aka bai wa mala'ika ne ya rubuto komai ya rubuto komai ya kawo ya rubuto komai ya kawo shi yasa Allah ya ce wa inna alaykum lahafidin
wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun
Allah ta'ala ya ce wa inna alaykum lahafidin ya ku bayi a tare da ku akwai wasu mala'iku da na ajiye su da aka ajiye su suna kula da ku suna sa idanu akan ayyukan ku inji Allah tabaraka wa ta'ala kiraman masu daraja ne katibi na gwanayen rubutu ne inda Allah tabaraka wa ta'ala babu wani wanda zai faɗi magana saboda saurin maganarsa wai a ce mala'ikan ya kasa rubutawa saboda saurin maganar suna da gwanin cewa a shahad yanzu nan sun rubuce inda Allah tabaraka wa ta'ala haka duk saurin aikin mutum ba ka iya tsallake musu aikinka za su rubuce yanzu inda Allah tabaraka wa ta'ala kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah ce sun san me kuke aikatawa inda Allah tabaraka wa ta'ala za su kawo ayyukan gaban Allah bisa ga ka'idan al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqa saboda tsananin kiyayewa da Allah yake yi na wa'annan kalmomi na ayyukanmu domin ya zamana an alhaqatu ta tabbata akan kowa da kowa al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi a cikin littafinsa ne albarka hadisin karshe cikin littafinsa hadisi na 7563 wanda aka dauka daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kicewa kalimatani khafifatani alal lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim manzon Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kicewa kalimatani akwai wasu kalmomi guda biyu khafifatani alal lisani suna da sauki akan harshe ma'ana lokacin da mutum ke furta su ba su da nauyi akan harshen sa ba ka jin wahala wai a ce kana jiya suna da wahala ka dauki dogon lokaci kana furta su har kai zuba har kai wahala har ka zauna kana haki saboda yawan su a'a ba haka bane kalmomin suna da sauki akan harshe faqila tani fil mizani amma in sun isa kan mizani in suka jira akan sikeli don tashin alkiyama suna da nauyi sosai za su ja lamba maka mamalan ba karamin aiki bane wato mummunan aiki ba karami bane wanda za a ce wa za su kunnan doki da wa'annan kalmomin ware ma a ce wa za su rinjaye wa'annan kalmomin akan mizani ina da wahala duk wanda ke faɗan wa'annan kalmomin to in Allah ya yarda ayyukansa nagari za su rinjaye bi iznillahi ta'ala habibatani ila rahman kuma Allah tabaraka wa ta'ala na san wa'annan kalmomin me yasa malamai suka kawo wa'annan kalmomin a wannan guri na alhaqatu malhaqa saboda a gwada mana komin karancin aiki komin karancin magana alkhairi ko sharri za a rubuta shi faɗi kalmomin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim sune ko subhanallahi wa bihamdihi sarki ya tabbata ga Allah kuma godiya ta tabbata ga Allah wa bihamdihi sarki da godiya na tabbata ga Allah subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mabuwayi wannan kalmomin guda biyu kaga dai babu dogon lokaci wajen fadan su masuci cikin sakan biyu an fada ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim amma saboda ta'idar Allah na alhaqa na a tabbatarwa kowa da haƙƙin sa dan tashin alkiyama wa'annan kalmomin idan mutun ya fade su in ya gansa akan mizani suna jan lamba akan mizani sai ya roki Allah tabaraka wa ta'ala a dawo da shi duniya domin sauran lokutan da ya sakaci ba ya cike su da wa'annan zikiri masu albarka masu albarka shi sa Luqman al-Hakim ke gaya wa ɗansa ya ce ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin
ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير
الله كرم الله بركة الله الله كباب الأبار لقمان الحكيم نعم كنا أنسى يكي يا بني يا كيتانا كرمي إنها مغانا كو أيكي إن كي الخير كو شارج كم مغانا كو أيكي in ya kasance mithqala habbatin min khardalin dai da karamin kwaya cikin kananan kwayoyi cikin kananan kwayoyi dan mitsitsi ne fatakun fi saqratin da kai wannan kalmar sai ka je ka buya ko kai wannan aikin za ka yi aikin ko maganar sai ka je ka buya a cikin kurman dutse wani dutse masu tsan dutse aw fi samawati ko ka lula ka fi kafalfala ka haura sararin sammai aufil arzi ko kuma ka je cikin tsatsai ka je kai ya ake bi halla Allah zai kawo wannan aiki Allah zai kawo wannan aikin gashi dai kai karamin aiki ne kuma ka je ka buya kai amma saboda kaidan Allah na alhaqa malhaqa tabbatar da ainihin aikin kowa da kowa to Allah zai kawo aikin nan tashin alkiyama zai kawo maganar nan tashin alkiyama saboda inna Allah latifun tabbas Allah tabaraka wa ta'ala latifun mai cikakken sani ne khabirun mai bada labari ne mai sani sani irin na bada labari dan ba kowa bane ke da sani irin na bada labari labarin da aka baka shi ba dan le bane ka iya bada labari akan sa to amma shi Allah shi yana da ilmul yaqini da ainul yaqini da komai da komai al-yaqin akan komai da komai saboda haka zai bada labari wa mutum kan aikin sa dan tashin alkiyama idan muka bibi hadisin al-Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi hadisi na 2639 hadisin nan na al-Bitaqa wani mutum da za a zo filin tashin alkiyama bayan an zo filin kiyama a saukar da littafan bayi a ce kowa ya karanta littafinsa. Sai ga wani bawa nan, shi ba shi da komai a aikinsa sai kalmatu la ilaha illallah, ba shi da komi, sharri na ƙarshe ya yi, alkhairai bai yi ba, ibadu bai yi ba, ya tsaya ya yi ta shirɓici da shirme a bayan ƙasa. An zo an gwada aikinsa, mizaninsa na mummunan mizani shi ya yi rinjaye, kyakkyawan mizani ya yi rinjaye ba, ya gama yanke tsammani, ya gama juwa kansa cewa shi yanzu kan ya tabbata ɗan wuta. Sai Allah ta'ala ya tambaye shi, Allah ya ce masa, kana da wani alkhairi? Ya ce, ina alkhairi ya Allah, ban da wani alkhairi. Me nake da shi da zai irin jayen wa'annan ringima ringima littafin da aka zo aka yi abin da su ya zai, ai babu babin da za a yi. Sai Allah ya ce masa, a'a bari, kana da wani alkhairi a gurinmu, akwai wani alkhairi guda ɗaya naka a gurinmu. Ya ce, ya Allah, alkhairi guda ɗaya, ya za a yi irin jayi irin jayi wa'annan ringima ringima littafin? Domin shafi ɗaya littafin idan aka aure kana karantawa iyaka garin ka ne tafiya mutum yake yana karatun. Ba wai zama za a yi kamar yadda kuma kan teburi ɗin nan shi ke da arka buɗa, a'a, wani littafin to iyaka garin ka ne kawai tafiya mutum yake yi kawai yana karantawa in ya gama to a buɗe na gaba ya dawo ya ci gaba da karatu, haka zai dinga yi har ya ƙare littafinsa. To an gama karatun littafinsa karantab, ba abin da ke cikin littafin zai sharri tafiya. Ya gama ɗaya biyu tsammani yana jin shi kan ya tabbata ɗan wuta ne. Sai Allah ya ce mata, kana da wani alkhairi? Ya ce, ya Allah, ina alkhairi ke zai rinjayen wani? Ya ce, akwai alkhairi. Sai Allah ya sa a fito masa da wata bitsaka, wani abu kamar ID card, kamar complimentary card. Da ya kalli wannan sai ya ƙara firgita. Ya ce, wannan ya Allah, ina za ka ya ta wannan katin, ina zai rinjayen wannan abu, wannan takardun? Sai a duba a cikin katin. Abin da ke cikin katin shi ne, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Abin da ke cikin littafin kenan, babu komai a cikin wannan sai wannan. Ma'ana ya faɗi wannan kalmar, ya san ma'anan kalmar, ya sa kalmar a cikin aiki. Kasancewar gata nan ƙarama a rubuce da aka ɗora ta a kan mizani na ɓangaren dama, wallahi sai da sirrin jaye sauran littafin nan gaba ɗaya saboda girmanta. Wannan na gwada mana babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala ba zai watsi da ayyukan bayi na gari ba, ko min yaya da la ilaha illallah kadai ya je filin kiyama ba shi da wani alkhairi. Amma Allah bai sa an jefar da la ilaha illallah ba saboda ka'idar alhaqqatu mal haqqa, saboda ƙa'idar tabbatar da komai. Na biyu, muna ƙara fahimtar ashe idan mutum ya tabbatar da la ilaha illallah yadda ya kamata, to ko ba jima ko ba daɗe wata rana za shi aljanna insha Allahu kari. Amma mutum ya kokari kar ya fada wutan ko da sau ɗaya, don fada wuta kar ka yadda, ba a amincewa wuta. Allah ka kare mu daga amincewa wuta. Bayan wannan, sayyidina Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ya dawo da hadisi wanda ya karbi tabin Fathul Bari a juz'i na 13 shafi 358 da kuma shafi 361. Hadisi ne wanda ke mai tsayi, amma gun da muke magana a kai shi ne lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masu ceto suka yi ceto bayan manzanni sun yi ceto, abinnan annabawa sun yi ceto, sahabbai sun yi ceto, salihai nagartattun bayi sun yi ceto, shahidai sun yi ceto. To Allah ya sake cewa bayi zai ce, irji'u, a koma cikin wuta lokacin an sa kan wuta, in Allah ya dawo cikin wuta insha Allah. Sai Allah ya ce, ku koma cikin wuta, faman wajadtum fi qalbihi mithqala dharratin min imanin, duk wanda kuka samu a cikin zuciyarsa akwai daidai da ƙwayan zarra na imani, akwai daidai da ƙwayan digo ɗaya, ƴar ɗan ƙaramin digo na imani yana da shi, to fa akhrijuhu minan nari, ku fidda shi daga wuta. fud da shi daga wuta saboda qa'idan al-haqqatu wal haqqa tabbatarwa kowa abin da ya aikata ba tare da an zalunce shi ba Allahu akbar wala ta kanta mana wannan ayin faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara
faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
اللَّهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ دُوَّنْ دِيَدُ لِلْقَوَيَنْ ذَرَّةٍ الْخَيْرِ يَرَهُ زِيْغَنْشِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ دُوَّنْ دِيَدُ لِلْقَوَيَنْ ذَرَّةٍ الْشَرِّ يَرَهُ زِيْغَنْشِ إِنْ جَعَلَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَرْزُقُ وَلَا مُتِنَّ يَأْتِي فُوتَا أَمْ بَبَّكَ شِي أَوْتَا أَمَّا دِدَّاكَ Allah ta'ala bai watsi da daidai da ƙwayan zarra na imanin nan nasa Allah bai ce tunda ya ce ka yayi shekaru da shekaru a wuta a bar shi kawai shi ke da magatar ka ta kare ba Allah ya ce ku koma cikin wuta duk wanda kuka samu yana da ƙwayan zarra na imani a cikin zuciyarsa a fidda shi daga wuta wa fi lafzin a wani lafazin kuma na wannan ruwaya din adna min imanin duk wanda kuka same shi yana da mafi karanci dan tsitsi dan tsilili na imani fa akhrijuhu minan nari ku fidda shi daga wuta saboda haka za a je manyan mutane bayin Allah na gari annabawa sahabbai salihan bayi abun nan manzanni za su je shahidai mahaddata qur'ani za su ko sake komawa cikin wutan su za su shiga cikin wutan amma wutar ba za ta kone su ba saboda sun riga sun sha alkausara Allah ka sa muna cikin masu alkausara a cikin farko saboda ka din sun je fa akhriju za su fidda khalqan katiran mutane masu yawan gaske za su fitar a cikin wutan shi saboda an ce komai ko da karanci da imani za a fidda su daga wutan saboda qa'idan al-haqqa mal haqqa shi sa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da yake bare karatu ya karantar da hadisi ya karantar yayi bayani irin abin da zai faru a filin kiyama da irin tattaunawa da interview da Allah ta'ala zai yi kowa da kowa a hadisin al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi hadisi na 7512 sai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ittaqun nara walau bi shiqqi tamra ku kare kanku daga wuta ko da daidai da rabin ƙwayan dabino ne yanzu da ke cikin wannan hali ne yanzu da jama'a suke cikin halin la haula wala quwwata illa billah kowa da bara ta riga ta yanke masa duk wanda ke da dan wani motsi to yayi kokari kaji ana cewa ka kare kanka daga wuta ko da daidai da rabin dabino ne ka bayar dan kar ka fada wuta ashe kenan in kana da ikon bada shinkafa wani shinkafa guda sai ka ba su in kana da ikon bada buhu guda sai ka ba su in kana da ikon bada rabin buhu sai ka ba su har kai wasa ittaqun nara ku kare kanku daga wuta walau bi shiqqi tamra ko daidai da ainihin rabin dabino ne in ji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam walau bi kalimatin tayyiba kai in ma ba ka da rabin dabino to kai magana mai kyau wani ya zo nema a gurinka ba ka da shi to kai magana mai kyau أبن الله تبارك وتعالى وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك
وإما تعرض عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا
الله تعالى وإما تعرض عنهم إذا أنزلني ما أقولك سيكجو يبايا دكريس باك أبن ذات باير to Allah ya ce ta juya iftiga a rahmatin min rabbika kana neman rahama daga Allah tabaaraka wata'ala tarjuha wata kake fatanta to fa qul lahum qawlan maysura ka ga musu magana mai tauki in babu to sai a ga musu magana mai tauki irin magana da Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara qawlun ma'rufun wa maghfiratun
qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha والله غني حليم
الله قول معروف ففدي مغنى مي كيو ومغفرة كني كرفع اسيري ان كا باير كركركا cewa kai ka ba wasu wani kai ka ba wasu wani khairu shi yafi alkhairi min sadakatin sama da sadaka yatba'uha adha sadakan da cutarwa ke biyowa baya bayan kayi kuma ka biyar da gori ya cutarwa Allah ya karkaya kan shi Allah tabaraka wa ta'ala. A wani hadisi wanda al-Imam Muslim rahimahullahi alayhi ya furta shi, hadisi na 2226, manzo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa walau an tafruza min dulukin fi ina'il mustashfa. Yace karkare ni aikin alkhairi ko min karancin sa, inji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Koda kuwa ruwa ne ka debo daga cikin guga ka zuba a cikin kwanan dan uwanka da zai kai gurin jinyar marasa lafiya, to ka zuba musu wannan babu komai. Wannan babu komai kana da ikon ka ja ka tuka sa a tona bohole a tsara a asibiti, to ka sa a dona tona a tsara a asibiti nawa ne 200,000, 300,000, 300,000. To ga jama'a nan da miliyan 300 daban-daban, ana neman 300 na sonan rijiyar buzaɗai a asibitoci daban-daban. In sun ga dama za su cika asibitocin da bohol tili guda ba tare da sun samu damuwa ba. To amma wallahu alam, saboda haka karkare na aikin alkhairi komin ƙarancinsa. Ko da kuwa ɗiban guga ɗaya ne za ka yi daga rijiya ka zuba a cikin kwanan ɗan uwanka da za a kai gurin marasa lafiya, ka zuba wannan guga ɗayan da ka ja ɗin nan, ka zuba ɗin nan a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah ba zai bar abu mai watsi ba bisa da ƙa'idar al-haqqatu mal-haqqa, domin za a tabbatar maka da haƙƙinka ɗan tashin alkiyama. Walau an talqa akhaka biwajhika wa wajhika ilayhi manbasat, koda ko zaka da dan uwanka ne alhali fuskanka na fara'a na ainihin walwala gare shi, to nan ma za a rubuta maka lada cewa rana kaza ka hadda wani kun gaisa ka take masa fuska, zaka ga wannan a cikin littafinka a gaban Allah tabaraka wa ta'ala saboda ka'idar al-haqqatu mal-haqqa. Shi yasa Allah ke gwada mana koda zama zamu mu gane Allah ya san muna zaman, domin za a tabbatar da al-haqqatu mal-haqqatu akan hatta zaman da aka yi. A cikin suratul mujadila Allah ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati
wa ma fil ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم.
جزاكم الله خيرا. الله تعالى ألم ترى شنباك رسنن أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Lalle Allah yana cike da sanin abin da ke tsakanin sammai da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai. Babu abin da Allah bai sani ba, saboda zai kawo abin gaban sa tashin alkiyama domin ai al-haqqatu akan komai. Ma yakunu min najwa, Allah ya ce ba za a yi wani zama ba salasa na mutane guda uku illa huwa rabi'uhum, face shi Allah shine na hudun su da ilimin sa. Wala khamsa, ko mutane biyar su taru su zauna illa huwa sadisuhum, face shi Allah shine na shidan su da ilimin sa. Wala azna min zalika, ko jama'an da basu kai mutum uku ba, mutum biyu suka zauna, to shi Allah shine na ukun su. Ko kuma mutum shi kadai ya tattauna a cikin zuciyarsa, Allah ya san me aka tattauna a cikin zuci, inji Allah tabaraka wa ta'ala. Wala akthara, ko abin da ya haura mutane shida ko bakwai, ko da mutane malala gashin tinkiya ne, duk yawan mutane inji Allah tabaraka wa ta'ala illa huwa ma'ahum, face Allah ta'ala yana tare da su aina ma kanu a duk inda suka kasance. Thumma yunabbi'uhum bima amilu, sa'annan Allah ta'ala zai ba su labarin abin da suka aikata. Wannan shine abin da muke nema, zai ba su labarin abin da suka aikata bisa da tsayidan al-haqqatu mal-haqqa, tabbatar da kowa ranar kiyama rana ce da tabbatar da kowa abin da ya aikata da gaskiya. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al-qiyama, sa'annan zai ba su labarin abin da suka aikata ran tashin al-qiyama. Wani zai ce to ya za a yi haka, sai Allah ya ce a dalili ko shine inna Allaha bi kulli shay'in alim, lalle Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga dukkan komai, babu abin da Allah tabaraka wa ta'ala bai sani ba. Komai da ka gani Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi, Allah tabaraka wa ta'ala ya san shi. Malam Qurtubi rahmatullahi alayhi yace wa ma ajraka mal haqqa, innan istifhamu aidan ay أي أي شيء أعلمك ما ذلك اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بالقيامة ولكن بالصفة فقيل تفكيما لشأنها وما أدراك ما هي كأنك لست تعلمها إذ لم تعاينها. مالك قطبي رحمة الله عليه يتي wannan da Allah ya ce wa ma adraka mal haqa tambaya ne da aka yi wa manzon Allah sallallahu ta'ala menene ya sanar da kai tashin alkiyama girmanta da matsayinta wa ya sanar da kai mallan yace annabi sallallahu ya san maganin kiyama amma da sifa amma yaya kiyama take wannan sai an nufi kiyama kowa zai ga mai Allah ya aje domin gudanar da kiyama wani shiri Allah ta'ala ya yi wa kiyama din wannan sai an bayyana a filin kiyama sannan kowa da kowa zai ga ra'ayin ayin a wannan rana abinda muka faɗi daidai Allah ta'ala ba mu da da kai kuma mu kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ku ya kuri za ku ga darasin yadda ya kasance haka tsarin ya zo a wannan shekarar kuma tunda ya zama da wannan ka'idar to shi yasa muke kokarin alka'idar ba lalle bane sai an taro a cikin masallaci amma an zauna a baka wajen masallaci to ina ganin wannan bai saba wa ka'idar corona ba
insha Allah
eh ita corona taruwa gude ne ba ta su to haka fa Allah ya taimake mu abin da kuma dai dai Allah ta'ala ya ba mu lada akai kuma muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala muna kamun kafa da sunayen sa mafiya tsarki da sifofin sa mafiya daukaka ya Allah muna roƙonka wannan tuta da zo ta addabe mu ya Allah ka sallame ta ya Allah ya Allah ka sallame ta ya Allah ya Allah laifi da muka yi ya Allah ka yafe mana ya Allah ka yafe mana mu dawo zuwa gare ka ya Allah Allah ka taimake mu اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا ولا تجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.